Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Laraba 11 ga watan Oktoban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Ta yau Laraba, Isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin Gaza a wasu farmaki ta sama yayin da take ƙara kaimi a hare-haren mai da martani. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa suna samun haɗin kan Isra'ila a kokarin da Washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabar ta tsakiya bayan harin ta'addanci da ƙungiyar mayakan Hamas ta kai. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon soji da suka haɗa da makaman tsaron sama da bindigogi a tulare da harsashe ga helikwatar tsaron NATO a Brussels.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin ƙasar jamhuriyar Niger ta baiwa jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wa'adin kwanaki uku ta fice daga ƙasar.
Sun hana ma jamhuriyar Niger wakilci a duka wasu ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Niger ta taɓa ma Majalisar Ɗinkin Duniya wakilci a jamhuriyar Niger.
Yayin da ƙasar Isra'ila take ƙara zafafa kai hare-hare a zirin Gaza, masana na bayyana makomar wannan takaddama tsakanin Isra'ila da Falasɗinu.
Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa yi lalle a zo a yi wannan abin.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirinmu na Arewa a yau, wanda zai mai da hankali kan yadda alƙiblar yankin na arewacin Najeriya ya kamata ya kasance domin ci gaba. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare. To amma yanzu sai a gyara zama domin Baba zai shigo da kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. A yau Laraba, Isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin Gaza a wasu farmaki ta sama yayin da take ƙara kaimi a hare-harenta da mai da martani biyo bayan harin da mayakan Hamas suka kai da ya halaka akalla mutane 1,200 a Isra'ila. Jami'an lafiya a Falasɗinu sun faɗa a yau Laraba cewa adadin mutanen da suka mutu a Gaza ya ƙaru zuwa 1,055. Kana wasu sama da 5,000 sun jikata tun lokacin da Isra'ila ta fara kai farmaki sa'o'i bayan halin da Hamas ta kai a ranar Asabar. Kungiyoyin jin kai sun bayyana fargaba game da halin da fararen hula za su kasance a ciki a Gaza a wannan lokaci da Isra'ila ta sha alwashin katse yankin mai mutane 2,300,000 daga samun ruwa da abinci da kuma wutar lantarki. Hukumar wuta ta kasar ta yankin Gaza ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ran mai da take amfani da shi wurin samar da wuta zai kare cikin wuni guda. Kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta ce suna amfani da tana fama da karancin man fetur da kayan magunguna. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 263 ne suka tsire daga gidajensu a zirin Gaza tun lokacin da aka fara yakin. Kana ana sa ran adadin zai karu. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa sun samu haɗin kan Isra'ila a kokarin da Washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabas ta tsakiya bayan harin ta'addanci da ƙungiyar mayakan Hamas ta kai. Ya kuma yi alƙawarin Washington za ta ci gaba da taimakawa Isra'ila akan mai da martani ga abin da ya kira rashin imani da ya kashe sama da mutane 1,000 ciki har da aƙalla Amurkawa 14. Ya ce wannan lokacin za mu bayyana ƙarar cewa muna tare da Isra'ila. Ya maimaita cewa muna tare da Isra'ila. Za mu tabbatar da tana samun duk abin da take bukata don kare mutanenta, tsare su da kuma mai da martani ga wannan hari. Babu amfani ga ta'addanci kuma babu uzuri ga mai ta'addanci, inji shugaban. Biden da yake tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da dukkaninsu suka bayyana damuwa, ya ba da cikakken bayani akan lamarin da ya faru a ƙarshen makon wanda ya ce aiki ne na shaidanci.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Gwamnatin mulkin sojin kasar Jamhuriyar Nijar ta baiwa jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya wa'adin kwanaki uku ta fice daga cikin kasar. Matakin ya biyo ne bayan takaddamar diplomasiya tsakanin Majalisar ta Dinkin Duniya da Nijar din bayan juyin mulkin soji. Lamarin da ya sa Majalisar ta ki baiwa shugabannin na Nijar damar shiga babban taron Majalisar ta Dinkin Duniya da ya gudana a watan jiya. Wakilin Muhammad Mahmud na dauke da karin bayani.
A wata wasiƙa ce da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka aike wa babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya suka sanar masa da wannan mataki na baiwa jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya a Nijar Madam Louise Obin wa'adin awanni 72 wato kwanaki uku na tattara ko matsanta tabar ƙasar. Hukumomin sojan Nijar kin dai sun ce sun dauki wannan matakin ne a matsayin martani ga abin da suka kira zagon ƙasa da babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya bisa tunzurawar ƙasar Faransa yake yi wa Nijar ta haramta wa jami'anta shiga wuran taruka na kungiyoyin kasa da kasa na Majalisar Dinkin Duniyar da yake tsokaci akan wannan batun. Alhaji Sani Gambo, masanin harkokin diplomasiya a Nijar, ya ce Nijar ba ta da zabi illa irin wa'annan matakai.
Muna ga gwamnatin jamhuriyar Nijar ba ta da zabi illa na tame da makura aniyarta. Me haka nan lokacin da ita Majalisar Dinkin Duniya ta hana ma jamhuriyar Nijar ta samu wakilci, to anan ita jamhuriyar Nijar za ta ba ma Majalisar Dinkin Duniya wakilci a jamhuriyar Nijar. Kenan a tsarin tahiyar diplomasiyar duniya kaima in maka ne. Kenan sun hana ma jamhuriyar Nijar wakilci a duka wasu ma'aikatu ko kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya. Kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Nijar za ta ba ma Majalisar Dinkin Duniya wakilci a jamhuriyar Nijar. Mataki da sojin suka dauka na ba ma wa'adin kwana uku ga wakilin Majalisar Dinkin Duniya a jamhuriyar Nijar ne ya kwashe nashi ya bar jamhuriyar Nijar.
Masanin dai ya kara da cewa akwai illa kwarai ga kasar Nijar duba da yadda ake da ita saniyar ware.
Wanga abu yana da illa saboda babu kasar da za ta iya cewa ba ta yi da wasu kungiyoyi ko wasu kasashe. Muna ga kenan an yi kitso da kwakwatakan kenan ya zama wajibi ita kasa ta dauki mataki da kamata ta dauka na samun mulita ta samu shiga inda ya kamata shiga.
Wannan sabon takun saka da aka shiga tsakanin Nijar da Majalisar Dinkin Duniya ya zo ne a daidai lokacin da kasar Amerika ta jayye tallafin da take baiwa Nijar na miliyoyin dalar Amerika ga fannin tattalin arziki da fannin tsaro da kuma dakatar da horas da sojojin Nijar a fannin yaki da ta'addanci. Yanzu haka dai kasashen duniya na ci gaba da mai da kasar Nijar saniyar ware, inda ko a farko wannan watan sai da aka hana tawagar Nijar shiga babban taron bankin duniya da asusun ba da lamani na duniya da ke gudana yanzu haka a birnin Marrakesh na kasar Morocco. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, to kula tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya kuma zuwa shafukanmu na sada zumunta, wato Facebook da X da Instagram da ma YouTube. Yanzu kuma ga babbar ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon kayan soji da suka hada da makaman tsaron sararin sama da bandugogi a tulari da harsashe ga helikwatan tsaron NATO a Brussels a lokacin da yake halartar taron tattaunawar ministocin tsaro na NATO a yau Laraba. Makaman tsaro na sama na suna da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaki wanda zai yi Ukraine ta samu nasara a ƙarshe, inji shugaba Zelensky yana faɗa wurin bude taron ta hadakar wato tsaron wanda Amurka da Ukraine din ke jagoranta. Zelensky ya ce samar da isassun makamai na tsaron sama ga Ukraine na nufin samar da kyakkyawar rayuwa ga biranen Ukraine, kada zai bada damar fitar da hatsin Ukraine zuwa kasashen waje ta tekun Bahar Aswad da kogin Danube. Ya kuma kara da cewa makaman Rasha masu linzami da jiraginta marasa matuka ba za su kara yin barazana ga sauran kawayenmu ba idan ba za ta iya girmawa sararin sama mai tsaro ba. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya kira ga kawayensu da su ci gaba da karawa da kuma tabbatar da dorewar taimakon makaman soja ga kasar Ukraine. Wata gagaruman girgizar kasa ta afka wa yammacin Afghanistan a yau Laraba, lamarin da ya shafi wani wuri da girgizar kasa ta wato wanda ta kashe sama da mutane 2000 kwanaki hudu da suka wuce. Hukumar nazarin yanayin ƙasa ta Amurka ta ce inda girgizar ta yi tsanani tana nan ne a wato wanda aka samu maki 6.3 a yau Laraba, yana da tazaran kilomita 28 daga arewa maso yammacin birnin Herat. Babu wani labari akan rayuka da aka yi asaransu a wannan sabuwar girgiza, yana wanda yake wato ai wanda ake ci gaba da ake ceto da kuma binciken mutane daga wannan girgiza da ta faru a ranar Asabar. Mutane da dama ne suka kwashe mako guda suna bacci a waje saboda wato tsoron rushewar gidajensu. A ƙarshe sama da ƙasashe 150 wanda galibi daga nahiyar Afirka ne suka shiga shirin China na gina muhimman abubuwa da suka hada da hanyoyi da ya kai wato shekaru 10 wanda ake kira BRI a takaice. Yayin da wannan shirin biliyoyin daloli yake taimakawa ƙasashe matalauta wurin samar da hanyoyi, layin dogo da gine-ginen abubuwan more rayuwa, ya kuma bar wasu ƙasashe a cikin bashi. Misali a kasar Kenya, jami'an Kenya dai sun yaba wa wannan shiri wanda aka gina musu layin dogo da aka fara shekaru 6 da suka gabata a matsayin gagarumar wato nasara da kuma katafarin aiki a cikin kasar wanda ba taba gani irin sa ba tun karshen shekarun 1800.
Baba Yakubu makere kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Isra'ila ta kara zafafa kai hare-hare a zirin Gaza a zaman martani kan mummunan harin da Hamas ta kai a ranar Asabar wanda ya yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sama da 1,000. Yayin da kasashen duniya suka rarrabu kan wannan lamari, wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya Muhammad Qaddam Sadiq Isa da ke zaune a Dubai ya yi wa abokin aikin mu Haruna Shehu Marba Jones bayani kan makomar wannan daɗaɗɗiyar takaddama.
Hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshensa abu ne mai matukar wahala a kai la'akari da halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa lalle a zo a yi wannan abin. Domin da a ce ƙasashen kawai na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yiwu, babu abin da ya fi shi sauki. Amma kasancewar su ma an dai abubuwan ne a rubuce, an sassa hannu, an yi komai, kuma su ma a zahiri ba su da wannan tunanin ko kuma wannan sha'awar abin da ya haifar da wannan halin da ake ciki kenan.
Yanzu haka ana ci gaba da kashe mutane musamman waɗanda ba su ci ba su gani ba sakamakon wannan saɓani na baya-bayan nan da inda Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a nan yankin na zirin Gaza. Kana gani akwai wani lokaci da za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan saɓani na kashe-kashe da ake da kwanan nan, saboda bisa dukkan alamu manyan ƙasashe ba su fara magana na a tsagaita wuta ba.
Wannan dama an saba shigen irin wannan, sai dai wannan ya sha bamban da na da, wannan ya fi kowanne hatsari. Kuma wannan daga ran da aka fara shi, in ka ji maganganun manyan 'yan siyasar duniya za ka fahimci cewa kamar sun ba wa Isra'ila wata dama ne a fakaice cewa ta je ta yi wannan abin na zuwa wani ɗan lokaci. Tun daga magana Joe Biden da na gani, daga maganarsa za ka san cewa ƙasashen duniya sun ba shi wannan, musamman Amurka. Da kuma maganar shi kansa kira da ya faru na waya tsakanin shugaban shi Benjamin Netanyahu da Prime Minister Britania da Prime Minister Macron na France, so kamar ka ce akwai wata fahimtar juna cewa za mu ɗauke kai na wani ɗan lokaci ko kuma ku yi wani abu wanda zai iya alal akalli kashe muku wannan takaicin irin wannan abin da ya faru wanda bai taba faruwa a tarihin Isra'ila ba. Irin harin da aka kai ya kunyata Isra'ila, musamman kasar da ake ganin cewa tana daga cikin manyan kasashen da suka fi kowa karfin soja a duniya da karfin hukumomin leken asiri irin su Mossad da sauransu. Amma a ce a yi mata irin wannan harin.
Akwai masu tunanin cewa abin da ya sa wannan hari ya dau hankalin kasashen duniya musamman Amurka da sauran irin su Burtaniya shine an shammaci Isra'ila da su kansu a kasashen Amurka da Burtaniya. Shin ya za ka bayyana girman wannan hari da Hamas ta kai?
Ai, wannan zai canja tunani ne kwata-kwata a tsarin hukumomin leken asiri na duniya gaba daya, intelligence communities a duniya gaba daya. Zai dole a hukumomin da suke bincike akan harkar leken asiri da ayyukan sirri, dole ne wannan ya zame musu wani sabon darasi fil wanda ba su san shi ba. Babu wanda ya taba dauka cewa daga gari kamar Gaza za a yi irin shirin wannan shirin hari na sama, na ƙasa, na ruwa, don hadda na sama tunda lemomi ne da ruwa da motoci na ƙasa da babura ƙasa kamar Isra'ila, a ce ba su da wani bayani komai kankantarsa kafin faruwar wannan abin. Kuma aka shammace su, aka shiga cikin garuruwansu, aka tsinci kai mayakan Hamas suka tsinci kansu a gurin da rabon da wani balarabe mayaki ya je gurin yau kusan shekara 80 tun yakin da aka yi a 1948. Wannan ya tayarwa da Isra'ila hankali, kuma ba Isra'ila kawai ba, har hukumomin tsaro da kuma mulkin asiri na duniya, saboda suna kallon Mossad a matsayin wani gagarabadau wanda kamar ba kamarsa, amma shi aka yi wannan tozarcin. Saboda haka gaba ɗaya zai canja lissafi ne a tsarukan cibiyoyin bincike akan harkar leƙen asiri da ayyukan sirri na duniya gaba ɗaya.
Muhammad Kaddam Sadake nan, wani mai fashin baki kan lamuran Gabas ta Tsakiya, a tattaunawar su da Haruna Shehu Maraban Jos. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda ya dace alƙiblar Arewa ta kasance ta fuskar shirya hanyoyin arziki da za a ci gajiya bayan akasin da aka samu na kaucewa karantarwar iyayen yankin. Hakika, shiryawa damuna tun rani kan ba manomi damar sanin abin da zai shuka don girban ribar kwazonsa. Yankin Arewa na da albarkar noma da kiwo da kuma sana'o'in hannu, kama daga jiragi masu saka-saka da sauransu. Shahararren mai baituka Haruna Aliyu Ningi ya rubuta wata kasida da ya zaga da ita wajen wasu ginshiƙan yankin don yayatawa ya zama amfani hatta ga na baya. Shin ya kwashe niƙar da waƙa?
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Kusan shekaru 10 da suka wuce mun yi magana akan wani al'amari din tun lokacin sekwantenuwa na Obasanjo. Akwai wata waƙa da ne sunanta Shin ƴan Arewa mene a jandarmu. Lokacin da ne wannan waƙar wanda na fara tunkara Alhaji Kansa Masarin Kano ne, da na kai masa waƙa da ya saurara, sai Shehu Haruna wannan waƙa ta yi ma'ana, ta yi fa'ida. Ya ce, amma zan haɗa ka da wasu manyan Arewa wanda za su iya ɗaukar nauyi a saka su a gidajen rediyo da talabishin wannan waƙa taka. Ya ce, falalhamdi. Ya tura ni gurinsu. Da muka je a gurin na farko da muka je, muka da marigayi MD Yusuf a wurin, shi ma da ya saurara ya ce waka ta yi amma za a yi zaba, shi ma sake farin din mamoni babban radio. Sai da muka je gurin manyan Arewa dai daga wanda suka rike manyan mukami zuwa masu zurfin ilimi, sai da muka je gurin mutunta, amma dai ya lata a gidajen sai sun yi nazari. To bayan mun ga wannan zagayen ba wanda ya dauki nauyi, shikenan bayan wata sai mu koma gurin marigayi dan Masar. Sun ce musoran ta mun zage gurin mutane, amma duk gaba daya ba wanda ya ce ko kuma ya mana alƙawarin za a dauki nauyin ta, amma ya ce mana za a duba. Sai ce, to yaran Haruna, na maka haka ne saboda ka gane. Ya ce, waƙar da kai laifin su ka faɗa a ciki, don haka ɗan za su yi su yadda su yaɗa laifin kansu. So kaga daga nan na faki cewa okay, babbar matsalar Arewa ashe manyanmu ne na Arewa, domin abinda Sadoni suka musu su ba shi suke wa na bayansu ba. So kaga in ana so a ɗauki matakin gyara kuwa shine dole manyan su za su fara ɗaukar matakin gyara, su gyara tunaninsu cewa mu ma fa taimakon mu aka yi, da haka bari mu taimake su. Wanda aka taimake su nan, wanda suka taimake su, babu wata alaƙa ta zumunci tsakaninsu. Babu cewa wannan ɗana ne ko ɗan uwana ne ko ɗan ma ɗan uwan matata ne ko ɗan uwan, babu. Sun taimake a matsayinsu na ƴan Arewa, jihohinsu ma ba ɗaya ba. Taksa don sun taimako ne based on bari mu taimake ku taimake Arewa. Amma yanzu ba abin da ake kenan ba. Su inda su Sadauna haka suka yi, da anya su ɗin za su samu, da su ɗuma ba zama komai ba. So ya kamata manyanmu na Arewa abu na farko shi ne su koma su sake yin tunani, domin wannan Arewa da suke ganin ta suka yasatta, idan yara suka ɗauko ta daga inda suka yasa suka gyara, to abin ba zai musu daɗi ba.
Haruna, wannan ita waƙar me take kunshe da shi ne, ajanda ko samar da mafita menene ke kunshe waƙar?
Na a wannan waƙar na kasa Najeriya kashi uku ne. Na mai ita kashin Arewa da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma. Na yi bayanin cewa kudu maso gabas, wato Inyamurai,
Ibo,
su sun yi ittifaƙi, sun yi da su rungumi kasuwanci. kuma ko kai waye ko a arewa baka saka fisa a kasuwanci ba wannan ka'ida ne na bana Kano Kaduna Jos din ya kame salo ina wurare ka je ka lallahi za ka gane cewa ashe lalle in ya mulu suke da kasuwanci ko da arewa na kawo nan misali so su kuma ɗan kudu maso yamma su kuma su rike ilimin goko da aikace-aikace a guraren gwamnati duk inda ka je na kawo misali na ce duk ministin kasan da ka je za ka samu ɗan kudu maso yamma su suka fi kowa yawa haka in makarantu ka je suka fi kowa yawa su da haka sai na tambaya mu kuma an reme ne ajandar mu tunda su yancin sun kama tasu ajandar so ajandar mu kwaya ɗaya ce shine mulki to mulkin ko ma bai hana mu talauci ba to amma shi ma kansa mulkin ana shirye-shiryen sai an kwace shi to yau ina mulki ne ki bunda ni magana kenan akan wannan wakar daga ran da aka kwace wannan mulkin to daga ranan ba mu da wata ajanda kuma to wannan shine abin da wakar take ta dauko takaitaccen tarihin mazaunin arewa a cikin wannan taswira ta Najeriya
wato abin da arewa ta fi kokewa da shi shine samun madafin iko
shine a tarihin Najeriya ajandar arewa ke da mulki amma babu wata tsawarariyar zaunanniyar ajanda tun bayan mutuwarsa Dole aka zauna a arewa suka ce ga ajanda su sun rungume ta dama noma ne ake gadara da shi noman an watsar ba a yi kiwo da ake yi da yanzu ya gagara to sai ne kaga bamu da ajanda completely amma in ya muri yau ko a cikin karkashin ruwa ka tsimma shi zai kasuwanci domin me an riga an gina masa a cikin ita ce ajanda sa a rayuwa su kuma ɗan yankin Yarba duk inda ka je in dai harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba za ka same su tsumo-tsumo duk yadda kai kuma da saka su a gurin ba shi yasa kake gani kashi 90% ko 95% na jaridun ƙasar nan duk a yankin su ne
mun gode Haruna Aliyu Ningi yanzu kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai kawo mana ƙarshen bayanansa kan arewa da muradunta da kan so a yi musu bita don yunkurin barin baya ba kura
kasuwancin nan dai iri-iri ne kasuwancin da 'yan kudu suke ba shi yan arewa suke ba alal hakika kuma a gaskiya mu gaya ma kanmu gaskiya irin ma na magana na wani fetur ko na wani banki ko na wutar lantarki duk ba shi man dan arewa ba ne ma mu duba ƙasar mu na arewa mu duba gargajiya mu duba al'adun mu mu duba shin tun tushe ne tattalin arzikin mu me ya kunsa yana nan a ƙasa noma babban arzikin mu kenan idan arewa suka mai da hankali a wannan to za ka gane cewa ya fi kowane arziki girma da daraja da yalwa su abin da ya kamata 'yan arewa su yi kenan na biyu kuma wannan maganar mukamai kar mu koyi nisa nan a baya-bayan nan gwamnatin bayar aka yi shekara takwas waye gwamnan banki emefile mulkin waye 'yan arewa suwa suka sa shi 'yan arewa to yanzu garibu ya zo shi ya sa kabe sosai da ce don me kai da ka samu naka damar mu aka saka a wurin ko saboda haka darasi ne muke koya gobe nan arewa ya samu mulki sai ya nemi sunusi ko ya nemi madugo ya sa shi a cibiyar gwamna ta gaba mai cewa kala a kasar nan tabbas arewa ba ta da wani ajanda da ya wuce mulki a baya mun yi ta karɓar mulki mun yi ta riƙe mulki mun yi ta gudanar da mulki mun yi ta mulaka umma duka to amma sai aka rayu gari mulkin nan wanka bai biya kuɗin sabulu ba kenan ko menene zan ce saboda haka yanzu 'yan kudu sun karɓi mulki kuma gashi nan suna mulki muna gani za kuma su koya mana hankali su koya mana darasi na yadda ake sarrafa mulki ta yabanya a kuma ci moriya na wannan yabanya saboda haka sai mu samu alƙalin mu da Allah ne mu yi ta rubutun karatu iri-iri da za su koya mana in ya so mulki ya zo hannun mu kaga sai mu kyautata mu kanmu mu kyautata mu arewa da kuma ƙasa baki ɗaya kamata yi yanzu arewa ta dawo ta yi nazari ta gani cewa to shin mulkin nan me yake haifarwa me kuma arewa take bukata kaga in mulkin ya zo hannun mu in ba a samu biyan bukata ba wanda kuma ni ana wa ganin ba ina kyautata zato ma Bola Ahmed Tinubu cewa mu yan arewa muka yi imani da cewa shi Bola Ahmed Tinubu biznillahi yadda ya gina Yarbawa yara matasa kannansa ƴaƴansa kuma ma yan arewa haka zai mana wannan ginin kuma har ila yau ni na sani tun da daɗewa yana kwaɗayin ya yi mulkin Najeriya kuma ya yi lissafi ya yi tunani ya ce ko yan arewa kuna da kashi 70% na ƙasar Najeriya saboda haka arzikin Najeriya nan da ake magana kwace kwaba arewa yake ko ne masu arzikin ko ne masu ƙasan ko ba mu haɗin kai, mu muna da ilimi, muna da iyawa, ku kuma kuna da ƙasan, ku ba mu haɗin kai mu yi mulki tare, mu tona ƙasan nan naku, arziki ya yalwata ko ina. Amma dan Adam ajizi ne, ta yi wasu abubuwa su zo su sha mai gaba, ko kuma ɗan damina iya su wuce mara gaba, ka san shaidan mulki. Idan haka ya faru, to zuwa a gaba ɗan arewa sai su koya cewa lallai arziki na arewa kuma za su yi amfani da mulki ne su sarrafa shi.
Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu don ku jara kasar.
Ka gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Sakon farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Gigir, kace salam VOA Hausa. Duk wata hanya da za a bi wajen magance matsalar tsaro, muna goyon bayan ta 100%. Ganin yadda lamarin tsaro a kasar mu Najeriya, musamman a yankin arewaci, kullum sai ƙara tabarbarewa yake. Dan haka muke yin fatan alheri ga matakin da gwamnatin jihar Katsina ta dauka na baiwa ƴan sintiri makamai domin su tallafa a tabbatar da tsaro a jihar. Sako na gaba kuwa naka ne Shehu Adamu Rijo, inda kace tabbas yanzu kan mun gane cewa man fetur shine kusan kashi 80 daga cikin 100 na rayuwar mu ƴan Najeriya. Domin rufe gidajen mai da masu gidajen mai suka yi a nan Rijo, suka ce mana babu mai, ya nuna mana hakan a zahiri. Sai sakon haɗin gwiwa na Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijo, da Aisha Usaini Dangote Karasuwa, da Maryam Babagana Alhaji Nunciya wacce kar, sai Ado Salati Goma ga Annabi wanda kuma shine zai zama na ƙarshe da lokaci ba mu dauka a yau. Kuka ce sanar da dakatar da shirin NFA da gwamnatin Najeriya ta yi san bai dace ba, duba da irin yadda Najeriya ke da tarin matasa masu takardun shaidan ilimi iri daban-daban wanda suka dogara da Allah da NFA saboda rashin aikin yi. Dan haka muke ganin cewa ya kamata gwamnati ta sake shawara, kuma ya kamata a ce ƴan majalisun dokoki da na dattijan Najeriya su ma su sa baki, dan ko ba komai suna iya rage wani kaso daga cikin kuɗin da suke karɓa a duk watan Allah domin ganin an biya matasan nan da shi.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Murtala a takaice, a yau Laraba Isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin Gaza a wasu farmaki ta sama, yayin da take kare kaimi a hare-harenta na martani biyo bayan harin da mayakan Hamas suka kai da ya halaka akalla mutane 1,200 a Isra'ila. Jami'an lafiyar Falastini sun faɗa a yau Laraba cewa adadin mutane da suka mutu a Gaza ya ƙaru zuwa 1,055, kana wasu sama da 5,000 sun jikata tun lokacin da Isra'ila ta fara kai farmaki sa'o'i bayan da Hamas ta kai mummunan hari a ranar Asabar. A hali da ake ce kuma shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa suna samun haɗin kan Isra'ila a kokarin da Washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabas da tsakiya bayan halin ta'addanci da kungiyar mayakan Hamas ta kai. Ya kuma yi alƙawarin Washington za ta ci gaba da taimakawa Isra'ila a kan mai da martani ga abin da ya kira hari na rashin imani da ya kashe sama da mutane 1,000 ciki har da aƙalla Amurkawa guda 14. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da buƙatunsa na taimakon soji da suka hada da makaman sararin tsaro, wato sararin sama kenan, da bindigogi a tulali da hasashen da wato ga helikwatan tsaro ta NATO a Brussels, a lokacin da yake halartar wani taron tattaunawa tsakanin ministocin tsaro na NATO a yau Laraba. Makaman tsaron wato na sama yana da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda zai yi Ukraine ta samu nasara, inji Zelensky yana faɗa a wurin taron buɗe wato wannan tattaunawa na kan tsaron wanda Amurka da Ukraine ɗin ke jagoranta.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma da kaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. David Murtala Faruk, sanin nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.